Ranar Alhamis din makon jiya ne babbar kotun tarayya da ke da zamanta a yankin Gwagwalada ta zartar da hukunci tare da bada umarnin cewa kwamishinan yan sandan Abuja ya kama shugaban karamar hukumar Kuje bisa ga kin mutunta umarninta na watan Janairun shekarar 2023 da muke ciki kamar yadda barista Alex Zira Tiru da ya wakilci talakawan a kotu ya bayyana.
Kotu mai girman da ke zama a Gwagwalada wanda judge din ke sunanta Honorable Justice Akobi ta bada nata judgment agame da Kuje area council da chairman suka shiga cikin filin masu kasuwanci a Wowo Park. Sun je sun rusar da wurin da kayayyakin mutane talakawa, wasu yanzu ma ba su lafiya, wasu sun mutu saboda irin abun da aka yi musu nan. So ita Honorable Justice Akobi ta ce abun da aka yi nan ba yi adalci ba, kuma ba bi kaidan kotu ba. Saboda a rike darajar kotu, ta bada hukunci, ta bada umurni ma Commissioner of Police na FCT aje a kama shi chairman na Kuje area council a keshi kurkuku sai ya biya ₦10,000,000 domin yanzu ba zai iya koma da abun da ya rusar ba.
Tun bayan zartar da hukuncin watan Janairun shekarar 2023 da muke ciki ne, gwamnatin talakawan da kotu ta maiwa filin kasuwancin su da aka kwace na ta dako da zarga-zargar komawa kan filin nasu don ci gaba da kasuwancin su na yau da kullun. Alhaji Sani Imam, mai kamfanin Mardiya Barbecue kuma ɗaya daga cikin mutanen da kwace filin Wowo Park ya shafa, yana mai cewa kamata yi wannan ya zama izina ga shugabanni masu rike da madafin iko.
Kusan yanzu shekara uku kenan da muke shari'a da chairman na Kuje area council saboda tagunan mu da yasa aka rusa nan Wowo Park dake garin Kuje a Abuja. To a bara an yi mana shari'a ta farko wanda yake kotu ta tabbatar da cewa wannan shagungunan mu da aka rusa an rusa su ba bisa ka'ida ba, kuma kotu ta bada umarnin cewa a dawo mana da shagunan mu. To wannan shari'a kuma da muka yi 14 ga watan nan an yi ta ne saboda shi chairman bai bi umarnin kotu ba, saboda haka yanzu kotu dai ta kama shi da laifin kuma shi a garkame shi a gidan yare na Kuje har sai ya biya tare ₦10,000,000. Sannan kuma wannan zai zama wani darasi ga sauran shugabanni.
Sai dai kamar murna ta fara kuma a ciki ganin yadda waɗanda shugaban karamar hukumar Kuje ya baiwa filin Wowo Park da ya kwace ke ci gaba da aiki ba tare da shakkar abin da kotu ta zartar a makon jiya ba.
Sunana Alhaji Bature Zaria, shugaban masu shaguna na Wowo Park.
Haka ne, mutane na ta ganin cewa na ci gaba da aikin shi, duk da dai yana cewa shi a rayuwar shi yana tafiya bai koma da baya, ba wanda sai ya sa shi kai hana shi chairman na Kuje din shine ce mu kamfanin su ci gaba da aikin su kawai. Shi gani yake cewa ya isa kuma ba wani wanda ya isa ya hukunta shi. In ba haka ba, da farko tukuna kana zababe common chairman na local government, high court judge ya ce kada kai abu kai, kuma yanzu high court judge ya hukunta ka akan abin da kai, har yanzu ba wani tsoro ba girmamawa.
A wani bangare kuwa fitaccen masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista mai nasara Kogo ya ce,
to na daya dai duk wani wanda yake a madafi na hukuma to ya kamata ya zama shine na farko wanda zai rika girmama doka da oda a kasa, saboda bangaren shari'a yana sama da kowa, ba wani wanda yafi karfin hukunta shi. Ya kamata a ce shugabanni su yi zaman tanatsu su tsaya su duba su rika girmama dokoki da oda. Idan ba su girmama dokoki da oda da kuma hurici na kotu, to sun nuna kenan suna koya ma mabiya su cewa su ma su rika bijire musu su kiyaye da dokoki kuma duk umurnin da suka bada. Kotu kuma ta tashi tsaye, duk wani wanda yake yana yin karin tsaye da umurninta ta rika bada abin da ake kira oda ta gwalagwala, wato bench warrant, da a kamo shi a jefa shi gidan ka so kuma ta umurni cewa a je dole a aiwatar da hukuncin da ta bada.
Fima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.